daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60 masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma ka iya kama mu tashar VOA Africa dake mita 200.5 sai kuma gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalal da kuma niya muryar arewa kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com Assalamu mu assalamu alaikum nine Sarfil Hashim Gumel tare nake da Baba Yakubu Makeri muka sake dawowa a shirin mu na hantsi cikin shirin namu za ku ji cewa hukumar kula da harkokin jiragen ruwan Najeriya ta ce yanzu haka ta kusa kammala shirye-shiryenta na kaddamar da tashar jiragen ruwa ta kan tudu a jihar Kaduna haka kuma rundunar ƴan sandan jihar Taraba ta kama wani dattijo wanda ya kashe wani yaro karami ya kuma sara shi gunduwa-gunduwa domin yin magani bayan mun kawo muku rahotannin da muke dauke da su za ku muka muku shirin na kasa ba kasawa ba wanda Usman Ahmad Kabara zai gabatar amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a Shugaban Amurka Donald Trump ya kare kansa game da matakin da ya dauka na sallaman director hukumar bincike ta FBI James Comey yana cewa ai baya aikin sa ne kawai illa wato baya aikin sa da kyau Trump yayi wannan hurici ne a ofishin sa a jiya Laraba a lokacin da yake tare da tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Henry Kissinger kafin nan Trump ya fada a shafin sa na kafar Twitter cewa kowani dan Republican da na Democrat da ke a Washington sun yanke kauna ga Comey a cikin jerin sakonnin Twitter da ya dora a shafin sa Trump ya ce wanda za a nada a madadin Comey zai yi aiki mai inganci ya dawo da hukumar FBI mutuncinta da kuma darajarta shi ma mataimakin shugaban kasa Mike Pence ya kare matakin shugaban kasa a jiya Laraba yana cewa mataki da Trump ya dauka ya dauke shi akan lokaci da ya dace kuma yayi mataki ya dauki mataki da ya dace
Kwana guda bayan sallamar shugaban hukumar da ke binciken alakar gwamnatinsa da kasar Rasha, shugaba Donald Trump ya amshi bakuncin ministan harkokin wajen Rashar, Sergey Lavrov, a fadarsa ta White House, don tattaunawa da ta fi mai da hankali a kan Siriya. Trump ya shirya wani malabarai cewa ya samu tattaunawa mai ma'ana da Lavrov, a lokacin da yake tare da tsohon sakataren harkokin wajen kasar Henry Kissinger. A ofishinsa na Oval, shugaba Trump ya ba da ƙarin haske akan tattaunawarsa da babban jami'in diplomasiyyar Rasha din. Ya ce, ina ganin za mu cimma jituwa sosai akan batun Siriya. Ya ce, ko shakka babu, ana samun nasara sosai da sosai. Za mu kawo ƙarshen kisa da mutuwa da ake yi. Ziyarar ta Lavrov, ita ce ta yi sanadiyar babban ganawa da Trump ya yi da babban jami'in Rasha tun lokacin da ya tsare kan shugabancin Amurka. Kuma ziyarar ta zo wata daya da shugaban kasar yake ya alakanta kasashen biyu na cewa za su iya fada cikin rudani da yake hira da manema labarai a ofishin jakadancin Rasha bayan ganawar sun Lavrov ya ba da cikakken bayani yace mun tattauna ne akan shawarwarin da yake kasa game da batun hana yaduwar yaki zuwa wurare a Siriya
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce za su sa kafar wando ɗaya da shugaban Amurka Donald Trump game da shawarar da Amurka ta ɗauka na ba mayakan kurdawa kayan yaƙi idan suka haɗu a nan Washington a mako mai zuwa. Erdogan ya faɗa a jiya Laraba cewar a wannan yaƙi da ake yi da ISIS da ake kiranta Daesh a Larabce ba daidai bane a ba wata kungiyar ta'addanci ta yi. Ya ce wannan mataki zai iya jefa Siriya da yankin baki daya cikin hatsari. Mayakan kurdawa na kungiyar YPG su ne masu dakaru kwararru a yakin da ake yi da kungiyar ISIS a Siriya. Sai dai Turkiya tana ganin mayakan na da alaka da kungiyar ma'aikatan kurdawa ta PKK mai adawa da gwamnatin Turkiyyar. Turkiya da Amurka sun ayyana kungiyar PKK kungiyar ta'addanci. Ministan harkokin wajen Turkiyya Mevlut Cavusoglu ya ce duk wani makami da za a ba kungiyar mayakan kurdawan ta YPG zata zama barazana ne ga ainihin Turkiyyar
Daga ƙarshe an rantsar da General James Ajongo a jiya Laraba a matsayin hafsan sojin Sudan ta Kudu kwana guda bayan da shugaban ƙasar Salva Kiir ya sallama tsohon shugaban sojin General Paul Malong ba tare da bayani ba. Ajongo ya ce zai yi aiki tukuru ya aiwatar da tsare-tsaren da ke kunshi a cikin yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla a shekara ta 2015 don kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar. Babban alƙalin ƙasar ne ya rantsar da Ajongo a fadar shugaban ƙasa a cikin tsauraran matakan tsaro gaban wani ƙwarya-ƙwaryar taron jami'an gwamnati. Daga bisani Ajongo ya faɗa manema labarai da suke jira cewar yana sane da cewar yaƙin da ake gwabzawa ita ce babban ƙalubale da ke addabar Sudan ta Kudu. Ya ce wannan babban aiki ne ganin ƙasar tana yaƙi da kanta, amma idan muka yi amfani da jami'anmu wato abokaina, ina kyauta da tan su mutanen za su suka cancanta a yi. Kakakin shugaban ƙasa Anthony Wake ya kwatanta Ajongo da ƙwararren soja da ya kwashe tsayin rayuwarsa yana bautawa ƙasar. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, biyo bayan kwace kusan shekaru uku ana aikin gina tashar jiragen ruwa ta kan tudu a jihar Kaduna nan ba daɗewa ba za a kaddamar da ita. Isa Lawal Ikira na da ƙarin bayani.
Hukumar kula da harkokin jiragen ruwan Nigeria wato Nigerian Shipers Council a turance ta ce yanzu aka ta kusa kammala shirye-shirye na kaddamar da tashoshin jiragen ruwa na kan tudun nan da za a rinka kawo kayayyaki daga ƙasashe kai tsaye. Da yake jawabi ga manema labaru jim kaɗan bayan ziyarar gani da ido da ya kawo tashoshin jiragen ruwa na kan tudu wato Inland Dry Port, babban sakatare a hukumar kula da harkokin jiragen ruwan Nigeria Malam Hassan Bello ya ce sun gamsu da shirye-shiryen da aka yi zuwa yanzu.
A tuntuni mun sha aiki kan wannan an shekara biyu ko uku ana gina wannan tasha ɗin, to yau Allah ya kawo mu mun ga cewa an zo lokacin za a kaddama, don yanzu ma ana kawo kaya. Ai, kuna ganin ga taragon jirgi ya zo, ga motoci can, ana kawo kaya a wannan tasha, so shine za a kaddamar ita. Mun kiyasta cewa za a samu da farko za a samu aiki ma mutane kamar 2,500, sa'annan kuma wasu wajen 3,000 za su amfana, abinda ake cewa indirect employment in wannan tasha ta fara aiki. In Allah ya so, wannan tasha za ta rage cinkoso, za a rage sace-sacen kaya a tasha da sauran abubuwa, duk abubuwa in ka duba idan muka zagaya akwai abubuwa da aka tanada saboda a rage wayannan abubuwa din.
Malam Ismail Yusuf shine shugaban kamfanin da suka yi hadaka da gwamnatin tarayyar Nigeria domin kula da wannan sabuwar tashar tudun da za a rinka kawo kayayyaki daga wasu sassa na duniya zuwa wannan jiha ta Kaduna, kuma ya ce nan ba dadewa ba za a kaddamar da wannan tasha ta Kaduna.
Ba yanzu ne za a fara ba, amma fara sun sa fara saboda me? Saboda mun so minister ya zo ya duba abun da mun sa, in ya ce ya yi daidai shin sa mu fara aiki da consultant ne namu mu san ko nawa ne mutane samu fara employing. Tunda an gama an shirya da sa fara business na dry port maybe in the next 2 months.
Shi ma dai shugaban kungiyar masu harkokin jiragen ruwa shiyar jihar Kaduna Malam Muhammad Gazali Abdulsalam ya yi karin haske game da wannan tsari na samar da tashoshin jiragen ruwa na kan tudu wadda za a kaddamar da ɗaya a nan jihar Kaduna.
Mutane su sun ce wato daga yanzu fa ba sai an je Lagos ba, idan ana da kaya daga kasashen waje kuma ana son exporting kayan mu zuwa kasashen waje ba sai mun je Lagos ba, duk abin da za a yi a Lagos a Port din Lagos to a nan tashar na Kaduna ma za a yi.
Amma ta yaya za a rinka dauko nan kaya daga Eko zuwa wannan tudu a nan Kaduna?
Akwai yan transporter masu jiragen sufuri da za su yi, amma muna son shi gwamnatin tarayya ya tambaka wajen jirgin kasa. Kasan idan aka samu jirgin kasa za mu samu sauki.
Menene riba da su ƴan kasuwa da kuma al'umar wannan ƙasa za su samu?
To maganan a je Lagos bata taso ba kenan. Idan ka je Lagos za a biya kudin jirgin sama, za ka biya kudin hotel da sauransu. To duk waɗannan kuɗaɗe a nan Kaduna ne za a yi.
Ana sa ran dai idan an kaddamar da waɗannan tashoshin jiragen ruwa na kan tudu za su taimaka matuƙa wajen samar da ayyuka da kuma shigo da kaya ko fitar da su cikin sauki. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gai da na ikara kafin mu je ga shirin mu na gaba a shakata da wannan wakar. Wannan haka yake yanzu kuma lokaci ne da zamu leka jihar Taraba inda ƴan sandan jihar suka samu nasarar kame wani mutum da ya hallaka wani karamin yaro ɗan shekaru 4 da haihuwa. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Shi da wanda aka kama mai suna Abubakar Abdulkadir mai kimanin shekaru 50 da aka fi sani da Sambo wanda ke zaune a ƙauyen Alingora dake cikin garin hukumar Ado Kola. Dubunsa ya cika ne bayan da ya kashe wani ɗan ƙaninsa mai kimanin shekaru 4 da haihuwa kana ya daddatsa shi gunduwa-gunduwa. Kafin daga bisani ko ya dafa wani sassan jikin yarin da ya kashe. Mr. Yakubu Inana Babas da ke zama kwamishinan ƴan sandan jihar Taraba ya kuma bayyana yadda aka cafke wannan ɗan taliki.
Mun kama wani mutum shi kuma yaro ne ya bata ana neman yaro, yaron kuma na kanisa. To da suka gaya mana muka shiga bincike mun samu ya ase shi ya kashe yaro shekara 4 ya kashe shi ya daddatsa shi ya babbaka shi. To ba mu san manufansa ba. Ko zai ci ne ko kuma zai kai wani wuri ne to amma bincike zai nuna mana.
To sai dai kuma da yake amsa tambayoyin manema labarai wannan dattijan Abubakar Abdulkadir yace ya ko dafa naman yaron ne ma domin yayi magani da shi.
Abubakar Abdulkadir a ban kashe ba ya mutu ne da na gugunta lana sa abu da dani an sarrafa gargajiya wani gargajiya ne maganin magunguna daban-daban tunda ya riga ya mutu kuma nawa ne ba na wani ba a wannan gidan. Na bunne yara ya kai uku abunda ana kara ilmi ne ana gane wasu abubuwa shi ya kai ni wuri.
Baya ga wannan ma rununan ƴan sandan jihar Taraba ta ko samu nasarar bankaɗo wani maboyan bata gari da suka da masu garkuwa da mutane da kuma yan fashi da makamin da ke addaba jama'ar jihar kamar yadda kwamishinan ƴan sandan jihar ke cewa.
Akwai kuma mafasa da masu kidnapping har yanzu a wani gefe shi kuma shugabansu mai suna Yakubu Umar ɗan shekara 27 wanda yana tare da jama'an da sun kai wajen 14 wasunsu mun kama mutum 14 tare da shi wasunsu sun gudu sun bar mana kasa.
Jihar Taraba dai na mako cikin jihohin da ke fama da matsala masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a yanzu batun da ku kwamishinan ƴan sandan jihar ma ke cewa suna nasu kokari a yanzu.
Muka tuno ƴan sanda mun tashi a tsaye musamman shi babban mu shi wato shi aji ya ba mu umurni domin mu kafa wasu sashi wanda musamman aikin su ne na neman kama irin masu aikata wannan halaye na kama mutane suna garkuwa da su cewa sai sun kawo kuɗi a saki. To yin haka mun sami nasara da dama. Wasu nasarorin shine na ambata don akwai lokacin da wasu kuma mun kama an sami kudaden da sun karba a wajen yan uwan victims nasu.
Kwamishinan ƴan sandan jihar Taraba kenan Mr. Yakubu Inana Babas Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gai da Ibrahim har yanzu da ana tare da sashen Hausa na murar Amurka a nan Washington DC yanzu haka agogo na cewa karfe 3:14 na dare. Ga Usman Kabara da maimaitin shirin na kasa ba kasawa ba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa.
Mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. Amma kon da ya gabata in ba a manta ba mun faro tattaunawa ne da injiniya Muhammad Musa Zaria wanda yake malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna wato Nuhu Bamalli Polytechnic. Wanda kuma injiniya ne wanda ya kware a bangaren computer ko ince na'ura mai kwakwalwa ta bangaren cyber security wato datsa kutse a na'ura mai kwakwalwa na satar hanya inda ya tsaya inda ya gaya mana cewa ya taimaka ma matasa da dama musamman masu nakasa muna da labarin wata kungiya da ya kafa wacce take bayar da aka saba ji ba menene kuke yi a Zaria wanda kuka bambanta ne da sauran kungiyoyin nakasassu ko mutanen da suke da bukata ta musamman a wurare ko yan boko ko ba yan boko ba shin me kuke yi
wato Zaria binni ne na ilimi kamar inda jama'a suka sani cibiya ce ta Ahmad Bello University da sauran manyan makarantu to kasancewa ana wanda yake Zaria na kan ji zafi ga yan uwana na kasassu na fito ni za na aiki kuma idan su suna bara a gidajen mai da sauran gurare duk da ganin irin professors da doctorci da manyan sarakai da manyan masu hali da manyan yan siyasa da ake yayewa da kuma wanda muke da su yan Zaria da wanda suke shigo suka ci albarkatun Zaria babu wanda yake kulawa da al'amarin da ya shafi wannan mutane wannan yasa ne tunani a matsayina na ɗaya daga cikin nakasassu kuma wanda muke zabi mu kishi kai muka kirkiro da abinda zamu cire nakasassun mu akan titi a bara ta hanya mafi sauki kaga yanzu da yawa gwamnatoci musamman da Kaduna aya ta so a hana bara a yaso a yi doka amma abu ya gagara me ma za a yi nakasassun a taimake su don su zauna da kansu to mun ba da shawara abun ya ci tura wannan yasa na dawo kawai nace to ni tunda ina da idea kuma akwai bukatar ni implementing ideas kila ko Allah zai sa wasu koyi da mu a fahimci inda muka dosa wallahi muka zo mutum 22 cikin nakasassun muka hada cooperative muka yi mata register sai muka zo muka dauki yanzu haka muna da sai muka raba abu biyu da bangaren sana'o'i da bangaren karatu akwai ɗaliban mu yanzu a Nuhu Bamalli Polytechnic akwai su a secondary schools da yawa wanda suke karatu wannan kenan kaga mun yi nakin din su busy wurin zuwa makaranta ba masu lokacin da za su je su bara
to ake daukar nauyin su misali
sannan kuma akwai bangaren sana'o'i da muke yi yanzu na hannu wanda na kasassun mu suke kera abubuwan kuma suke siyarwa a dokan mu in ma zaka sai wani abu a wurin mu sai dai ka biyo ta hannun da kasassun mu ka siya saboda burin mu shine ne makin din su kowa ya zama yana transaction na business in one way or the other kafin mu wannan algorithm malam sai da muka yi survey muka yi bincike muka ga cewa abinda suke samu a baran nan naira 200 ne 300 400 wanda ya sa an gaske ne 500 a rana sai muka ga to ka hana mutum bara dole sai ka kirkiro da abinda zai mayar mai da makofin abinda yake samu daily sai muka zo muka duba al'ummar mu sai muka ga menene kullun a gidajen mu ake bukata sai muka lissafo abubuwa kusan guda 6 ɗaya daga ciki shine kayan sawa na mata manya da kana yara idan na nuna maka irin kayan da muke yi wallahi aka ce maka daga waje aka shigo da shi zaka dauka daga waje aka shigo da su kuma locally made ne with our local product a Zaria muke yin su kuma alhamdulillahi yanzu abinda muke so dan mu fada da abun mu dauki ai mu ba kanmu aiki mu biya kanmu albashi farko yanzu muna so product din mu kayan mu ya bade ciki da binnin Zaria local government gaba daya idan muka ci nasara nan da wata 3 zuwa 4 to sannan kuma muna da next plan inda zamu covering zone 1 na Kaduna state local government 8 kaga idan yanzu mun yi project nan da wata 4 zamu iya samun manakasassun mu guda 100 aikin yi in dai bukatar mu biya normal so in lokacin da muka yi covering local government 8 na zone 1 kaga zakai multiplying numbers din saboda dole ne employing wa'incan nakasassu da ke various local government 8 ina na zone 1 da haka muke projecting nan da shekara daya zuwa biyu insha Allah mu mamaye duka jihar Kaduna state daga nan kuma a hankali zuwa arewacin Najeriya.
To lallai
kuma a tsarin mu shine nan da shekara hudu muna so in Allah ya yarda mu gane kasasu a kalla 50 zuwa 60 graduate. Tun daga wannan
shekara. Wato dama inda nake sa in kai ka kenan. Maganar makaranta kace dama akwai masu koyon sana'a yawanci koyon sana'a da sauri ba makarantar daukar nauyi.
Kaga muna godiya ga hukumar makarantar Nuba Malli Polytechnic. Muna da institutions ha institution a Zaria sun kai guda 10 amma wallahi ita kadai ne take bada hadin kai dan wallahi ina mai tabbatar maka da cewa yanzu mun yaye na kasassu wanda suka gama HND sama da mutum 20 kuma a yanzu haka akwai sama da mutum 30 ko 40 waɗanda suke karatu kuma duka da tallafi da gudunmuwa na hukumar makaranta to kaga idan muka samu haka a Ahmadu Bello University muka samu haka a SCE Zaria muka samu haka a NITT da sauran makarantu na
haihuwa
da ke Zaria wallahi ina tabbatar maka za ka ni sai ka in ka zo kana neman graduate na kasasu za ka neme su da yawa kuma tun farko da a ce an dauki irin program din nan da muke yi a Zaria da ba za ka ga wannan kasashe na bara ba dan da wuya ka ga HND holder ko BSc holder degree a ce ya fito titi da kasashe yana ba
misali masu son su irin wannan hikima saboda ganin cewa an fadada ta a jihohin mu misali za su yi tunanin to sai ina ne kudin shiga zai fito inda za su siyo kekunan dinki kila su siyo computoci kila su siyo taraktoci in noma zaka koya ko makamancin haka ta yaya
gaskiya kaga mutanen mu suka ce za su tsaya su dogara da wai a ba su loan gaskiya muna facing discrimination wurin bankuna da sauran
wato tsangwama
da tsari da gwamnati ma gaba daya
tsangwama
muna bambancin wariya wato kar kuka ce ku na kasa su ne sai aka an ai ba za ku iya ba ko kana wannan yasa kawai muka su yi yanda muka yi da 2023 ne muke karban kudin form a tsakanin mu kuma one of dokan mu shine ba za ka yi bara ba zaka ga 3,000 ka saka jarin ka na kasuwancin da zani sannan 1,000 kuma ka sai kudin form kuma duk ana hadawa ne a samu a juya a investing a abubuwa guda 6 da muke kuma abin da zai baka mamaki wallahi da yawa yanzu mun babo mu zaka ga mata ne da kasassu zaka ga mata gurabo sun fi kowa jinsin mutane wahala zaka fahimci cewa in ka je gidajensu da sauransu zaka ga suna fesun wahala gwamna namiji zai iya fita ma ya je ya bara amma matan mu ne abin to sai aikace da matan mu gurago suke yi da abubuwan da suke hadawa da tsarin da muke yi wurin sai da abin mu da kanmu saboda mu samu kudin shiga kaga yanzu barin baka misali akwai wani masallacin Juma'a yanzu ba zan faɗi suna ba akwai wani abu da muke producing muna kiran shi toilet cleaner
to abin tsaftace bayi
muke nazari wato abin wanke bayi shi muke nazari mu ga muna da masallatan Juma'a da yawa a Zaria sai mu ga kowanne masallacin Juma'an nan yana da bayi to sai muka fara zama da wannan masallaci muka ce to mu farko muka fara ba da gudunmuwar sadaka fi da billahi
a gani
kana fahimta sai kuma muka zauna da limamai da ƴan committee masu kula da bayi muka ce to da Allah idan za ku sai abun wanke bayi mu ku ba wa kungiyar mu ne na kasassu da nake yin wannan abun mu rika kawowa wallahi yanzu a haka muke na farko da muka ba sadaka sun yi amfani da shi kuma na biyu da suka fahimci tsarin muka ce in kuna so ku ga rago wannan kasassu a masallatai suna tashi zan jima da tashi ta muku bara ana koran su ko ana kaza to ku rika siyan kayan da muke yi saboda masallacin na rika amfani da shi da za ga ana tara naira 20-20 sadaka wanda za a bayar na siyan abubuwan wanke bayi in suka tara mu kuma sai su kira mu sai su ce to gashi kuma na sabulu to mu kuma har da wanda za su yi mana sabulin nan kaga sun amfana kaga za su samu wani to wallahi haka yanzu masallaci ɗaya muka fara kuma babu problem to yanzu muna so mu zauna da kungiyoyin jama'atin Nasarar Islam da kungiyoyin Izala da Al-Ariqa
injiniya Musa Zaria sai mu ce sai Allah ya kai mu wani makon zamu dasa daga inda muka tsaya cikin wannan tattaunawa da muka faro da kai yanzu kan a madadin dukkanin ku masu sauraro da ma duk wanda ya taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Leathers Gresham da shi kanshi bakon namu Usman Ahmad Kabara daga sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
a gaida na Kabara yanzu kuma ga baba Yakubu zai dawo mana sharhin jaridan kasar Ghana
Thank
fara shirin jirgin da jaridar Daily Graphic wacce ta kawo labarai min cewa shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya yi kira ga waɗanda za su yi kasuwanci a wata sabuwar kasuwar zamani da aka bude a birnin Kumasi da sayar da kayan da ake yin su a cikin Ghana. Jaridar Daily Graphic ta ce shugaban ya bada shawarar cewa abin farin ciki ne kafin karshen wannan shekara kasuwar da sayar da kayan da ake yin su a cikin Ghana kashi 20 cikin 100 na baki ɗayan kasuwancin da za ta yi. Jaridar Daily Graphic ta ce shugaban ya yi wannan kira ne a lokacin da yake jawabi wurin bude kasuwar a jiya Laraba inda ya gargadi 'yan Ghana da su inganta kayan da suke yi. Sai kuma jaridar Daily Guide wacce ita kuma ta yi kanin labarai mai cewar shugaban kasa Akufo Addo ya aike wa zababben shugaban kasar Faransa saƙon barka. Jaridar Daily Guide ta ce shugaban na Ghana ya gargadi Emmanuel Macron da ya karfafa alakar Ghana da Faransa da ma Afirka gabaki daya kamar yadda magabatansa suka yi. Jaridar ta ce a cikin wasikar da ya aike masa shugaba Akufo Addo ya yi bawa Macron tsohon ministan tattalin arziki na kasar Faransa da gagarumin nasara da ya yi a zaben zagaye na biyu a ƙarshen mako. Hayyar jaridar Daily Guide ta bugo a shafinta na farko cewa wani lauya ya ƙaryata cewar tsofaffin 'yan gidan yari na Guantanamo guda biyu da ke zaune a Ghana za su ci gaba da zama a cikin ƙasar har tsawon shekaru biyu abin zai fi haka. Jaridar Daily Guide ta ci gaba da cewar a cikin watan Janairun bare ne ma'aikatan harkokin wajen ƙasar Ghana ta ba da sanarwar karɓar waɗannan mutane guda biyu da suka haɗa da Mahmud Umar Muhammad bin Atif da kuma Khalid Muhammad Salif Aldubi bisa wata yarjejeniya tsakanin Ghana da Amurka. A cewar jaridar Daily Guide, wasu 'yan gada guda biyu sun kai gwamnati kotu game da karɓar waɗannan 'yan gidan yarin wanda aka alakanta su da ƙungiyar ISIS. Jaridar ta ce kotun ƙolin ƙasar ta ajiye jiya Laraba 10 ga watan Mayu za ta yanke hukunci akan waɗannan mutane, amma kuma kotun ta ɗage hukuncin sai an warware wasu batutuwa da ake ganin suna da nasaba da hulɗan Ghana da Amurka. Jaridar Daily Graphic ta ce lauyan waɗanda suka shigar da ƙaran ya ce shekaru biyu da gwamnati ta ce tsofaffin 'yan gidan yarin za su zauna a Ghana ba gaskiya ba ne za su fi hakan. Da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na Ghana, Baba Yakob Makeri sashen Hausa na muryar Amerika.
A gaishe ka, yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke ajiye mana.
Assalamu alaikum jiran radio muryar Amurka, suna Gamba Barau Fatakun daga tsohuwar kasuwa a garin Fatakun. A yau na fito ne na yi addu'a fatan alheri ga shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari a bisa wani da ya yi birnin Ingila don neman lafiya da fatan Allah Ubangiji ya ƙara masa lafiya. Allah Ubangiji ya sa kafara ce wannan jinya da yake yi.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America, mai magana Bishir Baka auren auta 'yan albasa a Katsina Karanci da Gwamnatin Najeriya. Ina so in yi amfani da wannan dama mai kokina ga gwamnatin Najeriya da kuma gwamnatin Najeriya da 'yan majalisun tarayyar Najeriya da 'yan majalisun jihohi da sauran sanata. Mutum na faɗi tsara na wanka ba a ɓoyin cibi fa, kar su manta da alƙawarin da suka ɗauka lokacin zaɓe cewa za su kyauta wa talakawan Najeriya ba tare da sun ba da kofi sun kawo ba talaka sun suka zaɓe, amma suna yawo da talaka. To talakawan Najeriya ina amfani da wannan dama, babu guba zagi ba jifa, kuma rike ƙara mu 'yancin mu ranar zaɓe. Mu zo mu amfani da ita duk wanda muka so mu zaɓa sai mu zaɓa. Wannan karan ba magana ai magana saka.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamin durin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau, Allah ya ƙara gina Muhammadu Buhari lafiya ya dawo ya ci gaba da yaƙi da cin hanci da rashawa da yake da azzaluman Najeriya.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a takaice.
Shugaba Amurka Donald Trump ya kare kansa game da matakin da ya ɗauka na sallamar daraktar hukumar binciken FBI James Comey, yana cewa baya aikinsa da kyau kawai ne. Kwana guda bayan sallamar shugaban hukumar da ke bincike alaƙar gwamnatinsa da ƙasar Rasha, shugaba Donald Trump ya amshi baƙuncin ministan harkokin wajen ƙasar Rasha da ake kira Sergey Lavrov a fadarsa ta White House don tattaunawa akan abin da ya fi mai da hankali akan Siriya. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce za su sa ƙafar wando da Donald Trump idan suka haɗu a nan Amurka.
To a gaishe ka, masu sauraronmu, a nan muke karkashin shirin namu na hantsi. Sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu amma da dan baba ya koma kere da yace na gabatar da shirin sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu yau Mr. Rake ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa sai Allah ya kara hada mu assalamu alaikum.